sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalal da kuma niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet kan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 14 ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mukanin labarai.
To Hafiz, jami'an bada agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutum 8 ne suka mutu bayan da wani gida ya rufta. Za a ji a wace jiha ce Amurka ta dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama samfurin Boeing bayan hadarin kasar Habasha. A kuma daidai lokacin da Amurka ta fitar da wani rahoto da ya zargi China da take haƙƙin tsirarun musulmai 'yan ƙabilar Uyghur.
Kanin labaran kenan. Yayin da hukumar zaben Najeriya ta tsaida ranar 23 ga watan nan na Maris a matsayin ranar da za a sake zabuka a jihohi 6 da ba a kammala ba, ko me jami'ar APC ke cewa?
Abun da Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa. Muna sa rai bi iznillah mutane za su fito kuma za su zabi jam'iyyar APC.
To sai dai ita ma babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce
in dai zaben fi sabilillah za a yi, sai dai in magudi za a yi. Duk zaben da yanzu ya fito da alƙalma yace wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba, rubuta ƙuriyar akai.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya ta sake tsaurara dokar hana fita da ta kafa a Jalingu. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Jami'an bada agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutum 8 ne suka mutu sannan aka kubutar da wasu 40 bayan da wani gini ya rushe a jihar Lagos. Baya ga haka akwai yara da ba san adadinsu ba waɗanda suka mutu ko kuma suka makale a cikin baraguzan benin mai hawa uku wanda ke ɗauke da wata makarantar firamare. Wasu da suka shaida lamarin sun ce makarantar a benin ƙarshe take kuma akwai akalla ɗalibai 100 a cikinta. Motocin ɗaukar marasa lafiya da na kashe gobara tare da katafila sun hallara domin gudanar da ayyukan ceto waɗanda ake ta yi har zuwa cikin daren jiya Laraba. Rushewar ginin ya faru ne a unguwar da ake kira Itafaji da ke yankin tsibirin da ake kira Lagos Island, yankin da shine daɗaɗɗe a jihar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya lashe zaɓe a kwanan nan, ya nuna alhininsa kan wannan lamari a shafin Twitter, inda ya kira gwamnatin jihar ta Lagos da ta ɗauki matakan kare aukuwar irin wannan haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama samfurin Boeing da ake kerawa a nan Amurka, wanda ya halaka mutum 157 a ranar Lahadi. Wannan mataki da Amurkan ta ɗauka shi ne mafi girma cikin jerin ƙasashe da ke ɗaukan wannan mataki na dakatar da amfani da jirgin.
The United States has the greatest record in the world of aviation and we want to keep it that way. So I didn't want to take.
Shugaban Amurka kenan yake cewa Amurka na da kyakkyawan tarihi idan ana magana akan matakan kiyaye haɗura a fannin zirga-zirgar jiragen sama. Muna kuma so tarihin ya ɗore, saboda haka bana so na yi sako-sako da wannan lamari. Duk da cewa bata mallaki wannan nau'in jirgi na Boeing 737 MAX 8 da 9 a ƙasar ba, Najeriya ita ma ta bi sahun sauran ƙasashen da suka dakatar da amfani da samfurin jirgin. Hadisu Rika shi ne ministan ma'aikatar samfurin jiragen sama a Najeriya.
To da watan kamin wannan daidai ke kasancewa ita harkar samfurin jiragen sama ta duniya ce bai daya, ba ta ƙasar Najeriya ba ce kawai. Amma bayan an samu wannan hatsari a Habasha, abin kokari shine muka ce jirgi wanda ke samfurin wannan 737 MAX 8 and 9 cewa kar su tashi kuma kar su sauka a Najeriya, kuma cikin hukuncin Allah dama babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a Najeriya.
Kididdiga ya yi ta nuna cewa kafin aukuwar wannan hadari na Ethiopia akwai akalla nau'in wannan jirgi 400 da suke aiki a duk faɗin duniya. A wani labari na daban, shugaba Trump ya har ila yau ya ce baya jin daɗi dangane da abin da ke faruwa da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa Paul Manafort, amma ya ce baya tunanin yi masa afuwa. Wata kotu a nan Washington ta yankewa Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 4 da rabi a jiya Laraba, bayan da aka same shi da laifin hada wata makarkashiyar jirkita tunanin shaida. A bincikensa da aka yi kan ayyukan da ya yi wa tsohon shugaban Ukraine mai goyon bayan shugaban Russia. Wannan hukunci na Manford na zuwa ne bayan wani hukunci ne daban da aka yanke masa na tsawon kusan shekaru hudu kan badakalar haraji. ‘Yan mintuna bayan yanke hukunci na jiya Laraba, masu shigar da kara na jihar New York sun ce sun sami Manford da laifukan da suka shafi yin ƙarya kan harkokin kudadensa da kuma wata damfara da ta shafi biyan bashi. Ko da yake shugaba Trump zai iya yi wa Manford afuwa kan laifukan da ya aikata a matakin ƙasa ko tarayya, amma ba shi da ƙarfin ikon yafe masa laifukan da wata jiha ta same shi da su, waɗanda ka iya sa a yanke mai hukuncin shekaru 25. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wani rahoto da ke nuna bayanai marasa daɗi kan yadda ake take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe, waɗanda dama ba su da tarihi mai kyau kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama. Bayanan na kunshe ne a wani rahoton shekarar 2018 da ma'aikatar ta fitar kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe. Rahoton ya ambato yadda ake kisan gilla a Venezuela da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma hana walwalar ayyukan siyasa.
Then there's China, which is in a league of its own when it comes to human rights violations.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo kene ke cewa sannan ga China, wacce take wani aji na daban inda ana magana akan take haƙƙin bil'adama. A bara China ta zafafa musgunawa da take yi wa tsirarin musulmi. A yau sama da musulmi miliyan 'yan kabilar Uyghur da 'yan kabilar Kazakh da sauran musulmai na garkame a wani sansani inda ake kokarin sauya musu addini da al'adunsu na asali. A makon da ya gabata, 'yan majalisar dokokin Amurka sun nuna gazawar gwamnatin Trump inda suka ce ta kasa daukan wato tsauraran mataki akan kasar ta China. Dangane da kasar ta Iran, rahoton ya ce yadda ake take haƙoƙin bil'adama a kasar na ƙara ƙazanta. Wasu tsofaffin ɗalibai biyu waɗanda suka rufe fuskokinsu sun kutsa cikin wata makaranta da ke Sao Paulo a Brazil dauke da muggan makamai inda suka bindige mutane sannan suka kashe kansu daga baya. 'Yan sanda a yankin da ake kira Suzano sun ce ɗalibai 8 sun mutu sannan wasu 17 sun jikkata. Gabaninsu kutsa cikin makarantar, maharan waɗanda aka ce shekarunsu 17 ne da 25 sun kashe wani mai saida tsofaffin motoci suka saci mota kafin su kai hari a makarantar. Wani rahoto ya bayyana cewa mai sayar da motocin kawun ɗaya daga cikin maharan ne. Wani ɗan sandan yankin ya ce matasan sun kai harin ne da bindigogi da wukaƙe da adina da kuma kwari da baka na zamani.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya, manyan jam'iyyun siyasar kasar na ta haramar tunkarar zaɓuka da za a sake a wasu jihohi 6 na kasar, waɗanda hukumar zaɓe ta INEC ta ce ba su kammala ba saboda wasu dalilai. Hukumar ta INEC dai ta tsaida ranar 23 ga wannan wata domin a kammala waɗannan zaɓuka. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja da cikakken rahoton.
Hukumar zaben Najeriya ta sanar da ranar Asabar 23 ga watan nan na Maris ta zama ranar kammala zaben jihohi 6 da ba kammala zaben su ba na gwamnoni. Jihohin dai sun hada da Adama, Filato, Kano, Sokoto, Bauchi da Benue. Muhammad Abdullahi Abubakar shine gwamnan Bauchi da ke jiran sakamako cikin waɗannan jihohi da lamarin ya shafa.
Za a sake zaɓuɓɓukan nan a ƙaramar hukumar tafaɓalewa da wasu mazaɓu a faɗin jihar Bauchi da sake fitowa kwai da ƙwarƙwata a kuma yi zaɓuɓɓukan nan cikin lumana.
Gwamnati ya kike ji a ran daidai wannan lokaci da tunda wancan karon da ake zabi a jihar Bauchi an yi ne kawai kai tsaye aka sanar da kai ka lashe zaben nan, amma wannan zabe kuma aka ce bai kammala ba. Da kaji wannan labari ya kaji a ranka?
Eto, ni nakan danganta dukkan hidimomi na ga Allahu subhanahu wataala. Abinda Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa. Muna sa rai bi iznillah mutane za su fito kuma za su zabi jam'iyyar APC.
Mai jami'an kamfen na manyan jam'iyyun ke cewa ne ga Bala Bello Tinka na APC da ke cewa hukumar zabe ta adalci.
Kaga dai abubuwan sun zo da canji bana sosai da sosai ba kamar yadda aka saba a sauran zabubbuka ba. Abun ya bada mamaki kamar yadda muke tsammanin cin zabe a Taraba da Adamawa da Bauchi clear winning APC za ta ci waɗannan jihohi har ma jihar Kano. Amma kaga yadda abubuwan ya kasance. In ana tunanin ana so a karbe ne ba wai za a jira sai an je zango na biyu na zabe sannan a karbe waɗannan jihohi ba. Da tun ana farko za a iya shirin abinda za a shirya kuma a karbi wannan jihohi. Hukumar zabe kenan ta zama lallai tana da ƴancin kanta. Da a ce ana guiding ɗinta ne da ta yi declaring APC ta ci zabe a sauran wuraren nan.
Buba Galadima na PDP na cewa jam'iyyar su ke da galaba. Yana mai buga misali da Kano.
In dai zaben fi sabilillahi za a yi, sai dai in maguɗi za a yi. Duk zaben da yanzu ya fito da alƙalma yace wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba. Rubuta ƙuri'ar akai. Akai amfani da ƙarfin soja, akai amfani da ƙarfin gwamnati, akai amfani da ƙarfin ƴan sanda da ƴan sandan ciki.
Ƴan takarar wasu jam'iyyu ma kananan jam'iyyu za mu kira su saboda sabbi ne. Sukan hada hoton su da hoton shugaba Buhari saboda su samu farin jini.
A da yanzu babu ma dan takarar ma dan jam'iyyar APC ma da yake hada hoton sa da na Buhari. Kai shi Buhari antipati nawa yayi? Ya je Imo yace kowa ya zabi abin da yake so. Me wannan? Ya je Ogun yace kowa ya zabi jam'iyyar da yake so inda ya sha duwatsu. Ya je Zamfara yace kowa ya zabi abin da yake so. To idan za a ladabta mutum a antiparty activity, Buhari ne mutumin farko da ya kamata a ladabta. Da ni ne nake shugaban jam'iyya, da ya ga iyakarsa a jam'iyyace.
Ba mamaki injiniya Abubuwa Galadima irin wannan tunanin naka ya sa kuka raba gari da shi shugaba Buhari.
To wannan in shi ya gaya maka na yadda? Shi ya gaya maka?
Ni dai tambaya ne.
A'a, tunda ni ban gaya maka ba. Shi ya sani ni na sani.
To me yasa kuka raba gari?
A ka tambaye shi. Ai shi ne babba.
Kazalika sai batun dakatar da zaben a jihar Rivers inda aka samu hatsaniya da tilasta jingine batun zaben. Nasira da Maili Kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Dabambanci a junanmu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa
madalla a gaida Nasiru Adam El Hikaya. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, bari mu leka arewa maso gabashin kasar wato jihar Taraba, inda gwamnatin jihar ta sake tsaurar dokar hana fita a Jalingu babban birnin jihar, biyo bayan tashe-tashen hankula da ke faruwa a jihar ƴan kwanakin nan. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Gani yadda wannan lamari ke kara kazancewa, yasa yanzu gwamnatin jihar Taraba sake tsaurar dokar hana fitan da ta kafa tun farko da karfe 4 na maraice zuwa 6 na safe a cikin Jalingo fadar jihar, da ma wasu kananan hukumomin da ake samun tashin hankalin. A dai sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren yar labaran gwamnatin jihar Hassan Mijinyewa, gwamnati ta gargaɗi jama'a ne da bi doka, kawo yanzu rayuka da dama da kuma gidaje da ma dukiya ne aka rasa baya ga tozar ta jama'a da ake yi musamman a Jalingo da Iware da mutum biyu da tallar da kuma tau kana ma kuma daga ringin bu
amma an samu asarar rai?
An samu asara. Wannan tabbacece ne na duka guda hudu ɗan garuwan da aka harbe su guda hudu. Yawansu yara kuma guda biyu ba su kusa waye ba guda biyu.
A lokacin babu jami'an tsaro ne?
Ba jami'an tsaro, mun kira daga ƙarshe da bayan jami'an tsaro suka zo sun suka kwashi gawawwakin ba.
Yanzu haka wannan lamari ya kwata da ma hankulan wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama a jihar, inda ma suka bankaro cewa da hannun wasu jami'an tsaro. A wajen wani taron manema labarai game da abubuwan da ke faruwa a yanzu, Kwamarar Gambo Daud na cibiyar kare haƙƙin al'umma ta Center for Human Rights Advocacy ya buƙaci shugabannin hukumomin tsaro a Najeriya da ɗau mataki game da abubuwan da yanzu ke faruwa a Taraba.
Mun tara masu nema labarai ne a wannan lokaci mu kira su ga sakamakon abin da yake faruwa a Taraba. A cikin garin Jalingo an kashe mutane kusan biyu da kone-kone gidaje cikin unguwar Sabon Gari. Haka a unguwar Samunaka aka kona gidaje, aka rasa rayuka wanda ya kai kusan mutum biyu. Saboda haka muna kira hukumar jihar Taraba su dawo gaggawan mataki. Wayannan mutanen da suke yawo da kake a jikinsu wanda ba a san da su ba suke musguna bayan Allah, a dauka mataki a kansu. A hukuma kasa Najeriya ta ji wannan, ta dau mataki akan abin da yake faruwa a jihar Taraba kafin abin ta haifar da wani masiba wanda ba za a iya kashe shi ba.
Yanzu haka ma da ƴan adawa a jihar na ko zargin cewa ana yi wa rayuwarsu barazana. Alhaji Hadilau, wani kusa a siyasar jihar, yace duk da barazanar da suke samu za su ci gaba da wannan fafutukar da suke yi.
Mu ba mu neman fada, kuma ba za mu saki nemi kowa da fada ba. Muna roƙo magoya baya mu su kwantar da hankali su. Mulki na Allah ne, insha Allah za mu bi iyakan ƴancin mu da Allah ya bamu, za mu bi a kotu. In Allah ya yarda za mu kare mulkin mu, in Allah ya nufe mu da mulki.
To ya komai runduna ƴan sannan jihar Taraban za ta ce game da halin da ake ciki a yanzu. ASB Dabi misal kakakin runduna ƴan sannan jihar ya ce su suna na kokari, to amma kuma ya musanta batun cewa da hannun wasu ƴan sanda a lamarin. ASB Dabi misal kenan da ke zama kakakin runduna ƴan sandan jihar Taraban. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka huiba.
Gaskiya a maganan haƙƙin mata a siyasa, to tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai, saboda daga zaran an ce baki da kuɗi, to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi. In dai baki da kuɗi, baki da uba, baki da wanda ya tsaya miki, to daga an shiga wani kwana an gama da ke. To tun daga nan ake zub da mata.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani batu da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma a kasashen duniya shine babban zaben kasa a Najeriya, wanda mata suke bayyanawa a matsayin koma baya, kasancewa da dama da suka nemi tsayawa takara basu kai labari ba. Ta haka muka gayyaci mata masu ruwa da tsaki a zauren taron ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, yayin ɗauko rahotannin zaben da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmuwa a tsare-tsaren da suka shafi rayuwarsu da cigaban ƙasa.
Sunana Hadiza Sanda Umar, Tijjaniya Muslim Women Development of Nigeria. Gaskiya na yi farin ciki da Allah ya kawo ni wannan zama, saboda muna daga cikin mata da muke da baƙin cikin abin da yake tafiya a ƙasarmu Najeriya. A ƙasarmu Najeriya ne za ka gama ce ko a gurin zama za a ce wannan gurin zaman bai dace da ita ba, wannan gurin zaman ne ya dace da ita. A ƙasarmu Najeriya shi ne za a shiga mota a ce wannan gefen na maza ne, wannan gefen na mata ne a ƙasarmu Najeriya. Amma a lokacin da aka zo rabon wata alkhairi, a lokacin za a ce wannan namiji ne shi ya kamata a bashi kaza, wannan mace shi ya kamata a bata kaza. To a gaskiya an shiga haƙƙin mata tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai, saboda daga zaran an ce baki da kuɗi, to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi. In dai baki da kuɗi, baki da uba, baki da wanda ya tsaya miki, to daga an shiga wani kwana an gama da ke. To tun daga nan ake zub da mata. To daga nan ne matsalarmu da Najeriya. Mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba, to da mu samu 'yanci, saboda mu muke da vote ɗin.
mu ne za mu fito da safe bayan mun kula da su fa. Mun dafa musu abinci, mun duba iyayensu, kuma mu goyo ƴaƴanmu mu fito mu tsaya. Sai mun yi voting. To a irin wannan tafiyan nake so mu fahimta. A matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su, sai suka kawo maganan delegate. To daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata. Ko kina da shi, ko baki da shi, daga an shiga kwana an gama da ke. Saboda baki da capacity, baki da kudin da zaki iya ba waɗannan delegate din. To daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa. A gefen mata mu kanmu kuma muna cutan kanmu. Ba zai yi a ce mace ƴar uwata ta fito ta tsaya takara ba zan zabe ta ba sai jin zabe namiji me yasa. Ita mace daga naje gabanta ta san matsalata, ta san ni uwa ce. Ta san meye duk abin da na gaya mata ba wai a cikin abin da zan sanar da ita. Amma daga zalan kin je gaban namiji tunanin su ɗaya ne. Shi ya zai ya sallame ki ki tafi. Ba za a baki wannan ki tafi kawai ki je ki dan yi wani abu shikenan. Amma ita mace nan kika je gabanta, ita ta san tun dama in ta baki 10,000 ta san me zaki da shi. To abu shawara ɗaya da zan ba mata su ji tsoron Allah. Wannan lokaci in har mace ta tsaya a tsaya mata. Maganar da zan iya faɗa a wannan gefen matan kenan. Duk da haka zan yi magana akan wajen da ita babanmu ta faɗa akan cewa matanmu a addinance a aure su a yi kaza a yi kaza. To wata al'ada ce da yawanci din ƴan arewa ce wanda ta kai shekara 40 baya zuwa 50. Gaskiya tana ma primary school din ma da kyar aka yi shi. In an barki kin yi primary school din tun dama kin samu dama ne, in kin kai secondary school din ma kin samu dama ne. To amma mun kai ga mun samu mata da suka kai ga shekara 50 zuwa 60 kuma suna da matsayi a gwamnati. To da zaki je neman taimako a office ɗinta wallahi ba za ta bude miki kofa ba. Mace ce take wannan harka. Sai namiji ya saurare ki, ita mace mata saurare ki, ko ta kalla zanin ki yafi nata, ko dan kwalin da kika dauka yayi kyau, ko makeup din ki yafi nata. Farko kenan matsalan mu tun farko mu za mu gyara kanmu daga gidanmu. To amma mu ne asali muke da matsala, mu ne ya kamata mu san matsalan mu. Shawara da zan ba mata in suna ji, kai namiji fita kake yi ka bar matar ita ce cin shi shansa suturarsa. In ya dawo makaranta ita ke bude takardansa ta ga homework dinsa. In bata ilmantu ba ta ya za ta yi ta sani. To sai aka koma kan siyasa ta zo, sai aka samu mata sun fito. To ni yanzu ba laifin maza nake gani ba gaskiya. Wannan direct mata ake magana. Wato ya zama challenge da mu da za mu ga mace ta fito ta tsaya mu ki zabanta sai mu nuna musu su zabe ta. Wallahi ba zan kafara ba. In aka bincike su ba su da voter card ma. Few of them ne suke da voter card. To da ya zai a ce mu mata a yi challenge mu, muna da irin mata da suka fito, to mu zabe su mu nuna musu cewa mu din mun yadda za mu zauna a kici amma za mu zabi mace. To na yi challenge matan Najeriya. Da za a zo a baki 100,000 ko 200,000 karba kudin Najeriyan ki ne. Ki yi voting din mace.
To madalla kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan ɗakin watsa shirye-shirye mu dake bindin tarayya Abuja. Muna wannan zaure da mata domin tattaunawa akan yaya ne za a yi a samu a dama da mata a harkokin siyasa da kuma mulki Najeriya, wacce gudunmuwa mata za su iya bayarwa domin ganin ci gaban Najeriya kasancewa ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A cikin bayanan da muka yi mun taɓo batutuwa da dama. Bari in faro da wannan batu na har yanzu ba mata kashi 35 cikin 100. Hajiya da tayi magana yanzu nan ta ce mata duk inda mace ta tsaya a zaɓi mace. To ina da tambaya guda ɗaya akan wannan batu. Muna so mu zaɓi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zaɓi cancanta? Demokradiyya muke. To a ba mata haka kawai a ɗauki kashi 35 cikin 100 a ba mata ɗin nan demokradiyya ce? Hajiya Yusuf.
Na gode ka. To an dai yi abin nan magangani da yawa kuma bayani masu daɗi. Kuma ni kam ina kira ga mata ya kamata mu yi abin da ya kamata. Yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan, na rubuta tantancewa. Kin ga inda aka zance mace. Babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun dade muna yadda da shi. Hine ake cewa wai mata ba sa taimaka mata ƙarya ne. Da kika je office kina nemo wani abu kika tadda mace. Sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na mutuniya ce da ba ta da niyyar taimako. Ba a matsayinta na mace ba. Kin ga akai abu daya inda muke samun matsala sai mace ɗaya tai abu daya duk sai a shafa mata gaba daya. Namiji zai abu shi kanshi kawai yayi ba zai shafi dukan mazajen ba. Idan muka samu wani abu mace ba taimaki wannan abun ba sai ki ci a dan tana gani dan ni mace ce a halinta ne bata da niyyar taimako. Haka zalikan zaka shiga wani office ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne. Amma kinga ba lokacin da za a ce wai namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwar shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu bai ba sa taba haka. Saboda haka ya kamata mu ware waɗannan abubuwa idan mutum ya abu mace ta yi abu a daina ɗaukar shi wai mata gaba ɗaya kenan. Ita ta yi abin ta yadda take so ba ta yi niyyar taimako ba yadda kika shiga ba ta taimake ki ba. A kowa ce za ki shiga office ko ba office ɗin da kika shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka. To as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damu mu. Za mu yi ta tabe. So ya kamata wannan abu mu kakkaɓe shi gaba ɗaya. Kuma idan kika je neman abu, nakan cewa women da a turance nake cewa don't play the woman card. Idan kika je neman abu baki samu ba, kar ki ce a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kar ne ki je ki zauna. Ki duba ki gani mene ne da ban samu wannan abun ba, wane kuskuren ne yi, ya zan yi in gyara. Yanzu ko harkan siyasa nan, ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba. Wani zai shiga zai dade ya bai samu ba kin ga ba damar ya fito ya ce ai dan ni namiji ne shi yasa ba a bani ba.
Nan kuma zamu da sa'aya sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da dukkan wakilanmu da ke birnin tarayya Abuja da kuma Benjamin ga wanda ya taimaka wajen naɗar hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shirin. Da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
Jami'an ba da agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutum 8 ne suka mutu sannan aka kubutar da wasu 40 bayan da wani gini ya rushe a jihar Lagos. Baya ga haka akwai yara da ba a san adadinsu ba waɗanda suka mutu ko kuma suka makale a cikin baraguzan Benin mai hawa uku wanda ke dauke da wata makarantar primary. Wasu da suka shaida lamarin sun ce makarantar a Benin karshe take kuma akwai akalla dalibai 100 a cikinta. Motocin ɗaukar marasa lafiya da na kashe gobara tare da katafila sun hallara domin gudanar da ayyukan ceto waɗanda ake ta yi har zuwa cikin daren jiya Laraba. Rushewar ginin ta faru ne a unguwar da ake kira Itafaji da ke yankin tsibirin da ake kira Lagos Island, yankin da shi ne daɗaɗɗe a jihar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya lashe zaɓe a kwanan nan ya nuna alhininsa kan wannan lamari a shafin Twitter inda ya kira ga gwamnatin jihar ta Lagos da ta ɗauki matakan kare aukuwar irin wannan haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama a samfurin Boeing da ake kerawa a nan Amurka wanda ya halaka mutum 157 a ranar Lahadi. Wannan mataki da Amurkan ta ɗauka shi ne mafi girma cikin jerin ƙasashen da ke ɗaukan irin wannan mataki na dakatar da amfani da jirgin. Shugaba Trump ya ce Amurka na da kyakkyawan tarihi idan ana magana akan matakan kiyaye haɗura a fannin zirga-zirgar jiragen sama. Sannan suna so tarihin ya ɗore saboda haka baya so ya sako-sako da wannan lamari. Duk da cewa bata mallaki wannan nau'in jirgi na Boeing 737 MAX 8 da 9 a ƙasar ba, ita ma Najeriya ta dakatar da amfani da wannan nau'in jirgi. A wani labari na daban, shugaban Amurka Trump ya har ilawa ya ce baya jin daɗi dangane da abin da ke faruwa da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa Paul Manafort, amma ya ce baya tunanin zai masa afuwa. Wata kotu a nan Washington ta yankewa Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 3.5 a jela Laraba.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hanci lokacin da Sulaiman Mumuna Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.